gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum daga nan birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa yake magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa akan mitoci 2531 da kuma 41. Za iya kama mu a jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Har ila yau a Niger din za ku iya lalubo mu a tashoshin FM din Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke birnin Kumasi, sannan za a iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Daula Salim.
Duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Inda yau ma 20 ga watan Maris din shekarar 2019 shirin namu zai tattauna ne akan zabubbukan gwamnonin wasu jahohin Najeriya da ba a kammala ba.
Sai nuna wanda yake zabe a fili ba, saboda haka dole a saki zuwa a yi zabe saboda a tantance wanda yake.
Kai ke Zara, kin san bayan an gudanar da zaben gwamnoni a Najeriya akwai wasu jihohi guda 6 da hukumar zabe mai zaman kanta ta ayyana a matsayin ba a kammala zabukan su ba, wanda a turance ta kira shi da inconclusive. Abin da ya ja cece-kuce a Najeriya, inda wasu daga cikin yan jam'iyyar adawa suke ganin cewa akwai lauje a cikin nadi, amma dai ita hukumar zaben ta ce ta yi ne domin a samar da sahihancin zabe. Dan haka ne yau na tattauna da wani mai sharhi akan al'amuran yau da kullun kuma dan jarida Mallam Kabiru Lawanti domin mu ji yadda suke kallon wannan lamarin. Sannan wakilin sashen Hausa daga Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya tuntubi jama'a domin jin ra'ayinsu akan wannan. Shi ma dan iya yayi tsokaci duk akan wannan lamarin.
Amma kafin nan yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota, wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jahohin arewacin Najeriya. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
An samu ta farko a yau ta fito ne daga Ibrahim Alhaji Zara, inda yake cewa wallahi hakan yayi, saboda gaba duk masu son su yi arin gizon ƙuri'u ba za su yi ba, saboda sun san ko sun yi ba za a karɓa ba.
Sai kuma ga sakonmu na gaba daga Ahmed Zubairu, shi kuma ya ce alama ce wanda ke nuna demokradiyya ta zauna a Najeriya, inda da ada ce tuni da an murɗe an faɗi wanda ya nasara.
Sai Ali A. Isa, inda shi kuma ce wai ba ni da wani ra'ayi da ya wuce bin doka.
Sai kuma sako daga Khadija M. Abubakar Abubakar, ita kuma ta ce san zuciya da sabo da zalunci.
To shi kuma Sabiu Alhassan Danbata ce wai wannan shine san zuciya na wasu ƴan tsiraran al'umma. Allah kai mana maganin su, amin.
Ga kuma sakon Hassan Salim Murtala, shi kuma ya ce assalamu alaikum yau da gobe. Hakika rashin kammaluwar zaɓuɓɓukan gwamnoni a wasu jihohin arewacin Najeriya tabbas abin ya bani mamaki sosai, amma wannan aikin INEC ne, sai dai mu tsaya mu ga yadda za ta kaya.
Sai Salisu Umar Kalamu Wahid, inda yake cewa to mu dai muna kallon wannan abin da wani sabon salo, amma mai ɗaki shi ya san inda yake mai zuba.
Ga kuma sakon Yusuf Chimbi daga jihar Neja, shi kuma ya ce hakika ba mu ji daɗin rashin kammala zaben gwamnoni a wasu jihohi ba, amma dai muna fatan za a yi adalci.
To sai Shehu Adamu Rijau, inda yake cewa dalili dai shike haifar da dalili, saboda haka ɗaurowa ta yi hakan ta faru, kuma dokar zaɓe ta tanadi mafita akan hakan. Don haka wannan ba wani abin damuwa ba ne. Fatanmu dai shine idan za a ƙarasa zaɓen a yi gaskiya da adalci.
Sai kuma saƙo daga Ilyasu Abubakar Fatiskum daga unguwar na Huta, shi kuma ya ce to yau da gobe. Shi dai rashin kammala wannan zaɓe INEC ta yi amfani ne da doka, ba wai ta yi ba ne domin biya wata jam'iyya buƙatarta. Da fatan jama'a za su fahimci haka.
Sai Muktar Lawal Gimba, inda yake cewa ra'ayina shine mutanen Kano ku nemi zaman lafiya a lokacin zabe.
Ga kuma sakon Ibrahim Hassan baban Adilla inda shi kuma yace ni a gani na akwai son rai a cikin lamarin zabubukan da ake cewa ba a kammala ba.
Sai Zakariya Tambari lambar tureta inda yake cewa to ai doka ce ta tanadi hakan, dan haka hukumar zabe ko jam'iyyu ba su da wani tasiri akan dage zaben, dan doka ce ta yi wannan tanadin.
Ga kuma sakon Usman Kasim Kiringim, shi kuma yace salam yau da gobe. To mu dai fatan mu Allah ya sa a kammala shi lafiya, kuma mu dace da gwamnoni masu kishin talakawa, ba masu kishin aljihunsu ba ko na danginsu. To amin amin.
Sai Suleiman Adamu tandarin Fatiskum inda yake cewa assalamu alaikum yau da gobe. Rashin kammaluwar zabukan gwamnoni a arewacin Najeriya, ni kam a gani na rashin bin demokradiya ne kawai.
Ga kuma sakon Isa Hassan, shi kuma yace gaskiya mu ƴan Najeriya mu yi wa kanmu fatan alheri.
To sai kuma Abdulwahab Falala cewa ana so a yi magudi ne.
Ga kuma sakon Abubakar Adamu Michelia, shi kuma yace a gaskiya akwai lauji a cikin nadi, demokradiyyar Najeriya har yanzu akwai matsaloli.
An samu ta ƙarshe a yau ta fito ne daga Yahaya Danno Azare inda yake cewa salam fatan alkhairi ga masu gabatar da shirin yau da gobe. To ni dai a gani na abin da ya kawo jinkirin bayyana sakamakon zabe a wasu jihohin Najeriya shine gudanar da tsaftataccen zabe.
To madalla, a ci gaba da aiko mana da sakonni.
To yanzu bari mu je ga sakon dan iya da ya baiwa Aminin Sa'i Salawul Ikra.
Wasu kananan kaya na ga dan iya yau ya tsuke abin shi da su kawai irin na ƴan gayu. Nace dan uwa gaskiya wannan wanka ya nuna har yanzu fa kai ma kana cikin jerin samari danyu. Kuma dama gashi yau nazo ne akan maganar zabe zagaye na biyu wanda hukumar zaben tarayyar Najeriya ta ce sai an yi shi ne za ta gane wanda ya lashe zabe da kuma dan takaran da ya kayu. Amma dai wasu ƴan ƙasa suna ta faman korafi da ciwon baki akan irin wannan yanayin zabe da suka ce yana kama da katamba lili irin na tayu. Har ma wasu na ganin kalmar turanci ta inconclusive ba ta da gurbi a dokar kasa ballantana a ce za ta rayu. Wasu kuma na faɗin ai kalma ce kawai da ka iya bada damar sakamakon zabe ya juyu, ko kuma dai ta kan bada dama idan dan takara na da tsabar bakin jini to sai ya samu zarafin da zai yakin neman zaben da zai sayu. Ko da ke kuma ita hukumar zaben cewa take kalmar turanci ta inconclusive dai na nufin zabe ne bai kammala ba sai an yi zagaye na biyu, ta yadda za a tabbatar da an tantance an tace ƙuri'u irin na yuyuyu. Dan iya ce a lallai na ikar gaskiyar magana ka zo da batu na gaskiya, don kalmar rashin kammaluwar zabe ta inconclusive ba ta sa wasu na ta faman yi wa wannan ƙasa dariya. Wasu ma na ganin dabara ce kawai ta bai jam'iyya mai mulki kariya, duk da yake kuma akwai wasu masu ganin inconclusive din ce za ta bada damar duka zabe zagaye na biyun da zai magance dukkanin murdiya. Sai dai kuma koma me ake nufi da zabe zagaye na biyun da za a yi a wasu jihohin Najeriya? Kiran da mu dai za mu yi wa matasa shine kada su bari a zuga su su fita su ce za su ta da kayar baya, su kuma sauran al'umma su fita rumfunan zaben su tun da sanyi safiya, su tabbatar da sun kada ƙur'unsu ga duk wanda suke so, kada su bari wani ya zungure su har su daga murya. Babban batun da ake bukata dai shine a yi zabe zagaye na biyun nan cikin koshin zaman lafiya, don ta haka ne kawai za a cimma dukkanin nasara da ake nema baki daya. Nace to dan iya sai mu ce Allah dai ya sa a dace, don a gaskiyar magana idan za a fito fili a faɗi magana ta gaskiya babu wani kauce-kauce, za a ga na cewa maganar rashin kammaluwar zabe har jihohi shidan da ake kira inconclusive ba ya jefa kasar nan cikin cece kuce. Kuma wasu daga cikin waɗanda za su fita don kada ƙur'unsu a waɗannan jihohi ma yanzu haka suna firgice. Ko da yake dai kuma akwai wasu daga cikin waɗanda za su kada zaben nan a jihohin da suka sha aradun cewa za su tabbatar da sun jajirce. Musamman ganin gaskiyar magana akwai buƙatar idan an zo zabe zagaye na biyun nan to mutane su tabbatar da sun tantance kada kuma su bari bayan sun kammala kada qur'un su lafiya wasu su zagayo su samu akwatunan su sace sannan banda azalbabin zura jikin bayyana sakamakon zabe har sai hukuma ta bayyana a hukumance saboda riga malam masallaci wajen fadan sakamakon zabe kan sa zaman lafiya ya sukurkuce alhalin ko burin dukkanin wani dan kasa na garin da ke son ci gaba shine ayi zabe na gaskiyan da za a yi nasara a ƙarshe dai kasar ta kai da ita ma ta yi fice
Tom Adalla a gaishe da dan iya zara kin ga yanda dan iya yi mana fashin baki sosai kan lamarin ko
haka ne yanzu bari mu je ga Ibrahim Abdulaziz dauke da ra'ayoyin jama'a
sunana Rufus Bello sai dai an fasalta mini da Hausa amma ban sani da Turanci ba
wai an ce ba kamala zabe ba da saura
to wannan ba ya rage nasu ba mu ga mun yi zabe fa ya kare mun yi zabe
to gashi za suna cewa kullun su ci za a ji a sake kuwa bai kun san da wannan kalma
wai ba mu san kalma nan ba me yasa ANEC sun ga wa mutane su yi zabe ba su shirya ba sannan aka kawo cewa inconclusive seat haka na yi ya kamata dama idan mutum ya ci ya ci sai dai mutum ya je kotu don me an yi kotu a je kotu komai karami komai babba
da ka koya suna sannan ya kafance wannan kalmar ta inconclusive
to suna na shekaru Yerima a gaskiya wannan kalma ta yi kaurin suna a Najeriya bana saboda yadda Najeriya ta samu kanta a fage na siyasa da mutane suke ganin ba taba yin a siyasa ko zabe mai rani da rashin sanin tabbas irin wannan ba wanda ta nan ne aka samu wannan kalma ta inconclusive wato gatanan abu ne kamar tatsuniya wanda gaskiya da yawa har yau din nan da nake magana da yawa basu gane menene ba domin abun ma ya kai ga an dauki kalmar ta zama ta abin tsokana ko za mu ce abin da ke da ce
ba
a tsakanin al'umma wanda kuma ke ma ainihin ita hukumar ma akan canza mata suna da cewa inconclusive national electoral commission to ai kaga wannan abu ne wanda ba san mata ba idan aka duba yadda shi professor jigai gudanar da zaben sa ba samu irin wannan ba duk da cikin tanadi da kashe kuɗi da sauran abubuwa da aka yi wanda ya kamata a ce zaben bana ya fi duk wani zabe da aka yi a tarihin Najeriya sakamakon tallafi da goyon baya da gwamnati wannan batu ko kalma ta inconclusive ya fi shafan jihohi da suka kasance jihohi ne da jam'iyyar adawa ke ci kike kuma samun nasara akan a sauran jam'iyyar da take mulki kaga kenan ya nuna cewa ma za a iya dallafawa ita hukumar zabe cewa ta kirkiro wannan kalmar ne domin danne jam'iyyun adawa da suka yi da rinjaye ko kuma suka samu nasara a irin wannan jihohi wanda kuma kaga ai bai dace ba kuma wannan zai shafi ita kanta gwamnati da shi shugaban kasa bai ce da ake ganin mutum ne kamili kuma mutum ne wanda ake kamanta shi da cewa mai adalci amma ake samu irin wannan miskilolin da shi gwamnati
to sunana dai Shafi'u Sale wannan kalma ce da ta zo mana bakuwa lalle ba mu san da ita ba a harkar siyasa a kasan nan baki daya sai a wannan karo za mu iya cewa jam'iyyar APC da kuma shi shugaba Buhari su suka zo mana da wannan sabon kalma ba mu san da shi ko da ƙuri'a ɗaya ne ka fi wani da shi adalci shi ne a baka kai ka ci zabe adalci ne kenan ita ce damar demokradiyya ɗin ita ce kuma zaɓe ita ce kuma ra'ayin jama'a ɗin ba maganar cewa zaɓe bai kammalu ba wannan wani sabon abu ne abinda aka sani shine jam'iyyar ita ce mulki ko wacce ce ita ce ke mulki a jiha ko ba ita ce ba abin da ya kamata shine wane ya ci mulki jam'iyyar da ta ci amma sai aka zo mana da wannan sabon shi sa tun farko na ce wannan wani sabon abu ne aka zo mana da shi an zo da shi ne domin cimma buƙatu ko buri na siyasa shi dan siyasa kullum idan ba abin da ya samu ne wato abin da yake hankoro ne ya same shi ba to ba daidai ba kuma ba daidai ba ne kuma ba za a zauna wato kuma abin wato ba dai shi yake so ba kuma bukata ba za ta biya ba so dan haka dai ba su same shi ba sun ga ba za su samu ba suka makale da wannan suka ce zabe bai kammalu ba aka kuma sanar a bai kammalu ba ana bukatun sai an kammala shi
sunana Yakubu ba inconclusive shine a turance kenan wato ba kammala ba da sauran tafiya
to amma ai bakwar kalma ce a siyasar Najeriya
za a ce bakwar kalma ce amma tun da wannan sabon chairman na ANEC ya shigo in ka tuna farkon hawansa ya wajen zabe biyu uku duka an samu wannan matsala inconclusive kafin abubuwa suka setu yanzu kuma gashi an sake koma a gidan jiya amma vis-a-vis a gani na dai wani ci gaba ne a siyasar Najeriya don a siyasun duniya akan samu irin wannan amma Najeriya ne kawai za a ga a zo a yi zaɓe a ce wannan ya ci ba wani ba duba wasu abubuwan da ya kamata a duba ba amma kaga yanzu yana duba duk abin da ya kamata ya duba in ya ga akwai inda ba bi wasu ƙa'idoji ba sai a dakata a tabbata an bi su a samu conclusive
ko suna ga kamar ya kamata a koma abin da da ake bi wato simple majority ko da daga kwaya ɗayan kafi mutum ka kace
a haka bai dace ba simple majority to in simple majority wato in naga can kana da jama'a sai injin wargaza zabi a can sai a rusa shi kenan ne kuma inda nake da abin nan na haye shi kenan na defeated na a tabbata da an yi adalci wa kowa kuma adalci wa kowa shine irin wannan tafiyar da ake yanzu
ya suna sanar ya kaga wannan sabar abata inconclusive
suna na Matthew Ona to inconclusive din nan da yanzu a lokacin professor Mahmud Yakubu ne irin wannan inconclusive din ya shigo siyasar Nigeria to wato ana election ba ya an kammala ba sai a dakatar sai a sake ayi kuma to wannan abun ba gaskiya ni ba na jin dadin inconclusive din nan tun yazo fa babu election da Professor Mahmud Yakubu ya yi conducting wanda aka kammala gaba daya aka fit the result duka inconclusive babu adalci ma kuwa lokacin governorship election ma Ekiti ma haka yayi ya dakatar wai inconclusive yanzu ma anan ya Adamawa Kano Bauchi Sokoto Rivers ma wai inconclusive to irin wannan abun shakara hudu ne fa muna aikin muna ta siyasa cewa za a yi zabe shekara hudu ya kamata shekara hudun mun kammala duk abun preparation namu an fara election in an fara a gama a faɗa wanda ya ci zabe don irin wannan inconclusive na Professor Mahmud Yakubu na yana kawo masala ma yan siyasa da mu ma ma'aikaci ma yana kawo mana wayansu mu za mu je mu jefa Korea ne a wani wuri waje wanda a koyuka yanzu an ce an inconclusive za mu sake mu koma kuma babu daɗi babu adalci
sunana Ibrahim Stali kalmar nan ta inconclusive kalma ce wanda ni ina ganin kamar ta zo ne a bisa tsari na electoral act da aka Professor Yakubu Mahmud ya kawo inconclusive daidai ne ni na yaba masa a bisa inconclusive because dalili shine mu yan Najeriya mun cika hanzari muga an yi watsi sannan a cikin wannan hanzarin da muke yi ni in ci zabe sai in je in tara yin iska su tada hargitsi a ce a kawo a tinga cusa kuriya a cikin akwati wanda ba bisa kaida ba shi yasa Professor Yakubu ya kawo wannan in an rusa sai ce inconclusive daidai ne wannan abun da yayi daidai ne in wani dan naji na gani kamar ba daidai bane wannan batul maganan banza ma yake yi saboda haka ni abin da nake gani shine na yaba masa na kuma goyi baya domin akasari dukun da kaga an soke zaben nan rikici aka yi wurin an yi kisa an jiwa mutane ciwo yaya za a yi a jiwa mutane ciwo abinda ana son a yi shi fi sabilillahi mai ci a bashi a zo a ce an tada hargitsi an yi kone an kashe mutum kuma sannan a ce wannan mazaban an ci zabe wato shi in yaya ga ya daurewa kasa a rika ta a sa kenan saboda haka ni ina yaba masa abin da yayi inconclusive nan ni na yaba masa
sunana Usman gaskiya ba mu ji dadi ba da inconclusive nan don abin da aka yi mana ba wanda ya kwantar da hankalinsa a fadin gaskiya dai duk wanda ya shi kamar yadda Buhari ya fada a ba wanda ya shi zabe shi ba zai aiki da koma waye ne ya zo su yi aiki tare mu 100% muna bayan Buhari sannan kuma duk wanda Allah ya bawa a bashi kayansa
kaman da kun san da inconclusive
da ba mu sani ba sai wannan karo ba wanda ya sani sai wannan karo ne aka kirkiro man da wannan magana inconclusive
to me kamata ai
ya kamata manyanmu su saya dakan a manta da wannan inconclusive nan wanda ya shi zabe a bashi kayansa kawai abinda muke so
Tom Adala a gaishe da Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa. Yanzu bari mu je ga tattaunawar da nayi da Kabiru Dallali Lawanti akan wannan maudu'in. To assalamu alaikum.
Wa alaikum.
To barka da shigowa cikin shirin namu na yau da gobe. Wa muka samu yau?
Sunana Kabiru Dallali Lawanti. Ina koyarwa ne a sashen koyar da aikin jarida na Jami'ar Ahmadu Bello.
Oh Mallam Kabiru barka da shigowa. Daman nace bari na tabe ka naga kana sharhin al'amuran yau da kullun da harkokin siyasa haka. Shine nace bari mu tattauna akan zabukan Najeriya da aka gudanar na gwamnoni. Akwai jihohi kamar guda 6 da hukumar zabe ta ayyana sakamakon su a matsayin ba a kammala ba wanda a turance suke kira da inconclusive. To me inconclusive din yake nufi?
Wato in an ce inconclusive abin da yake nufi shine wannan zabe ba a kammala shi ba, wato ba a wato kuri'un da aka samu ko kuma rata tazara da aka samu tsakanin masu takara bai nuna wanda yake zabe a fili ba, saboda haka dole a sake zuwa a yi zaɓe saboda a tantance wanda ya ci. Wato abinda hukumar zaɓe take nufi a nan shine an gudanar da zaɓe, an kirkira ƙuri'u. A ƙuri'un da ake kirkirawa na zaɓe akwai waɗanda ake kira valid vote, wato kaman ƙuri'a wanda yake so za a yi amfani da su. Sannan akwai ƙuri'a wanda yake ana ce masu rejected vote, wato an ba amince da waɗannan ƙuri'a ba saboda akwai matsaloli musamman ta wajen yadda wanda ya zaɓe wato bai nuna a fili ga wanda ya zaɓa ba da wasu abubuwa wanda ita hukumar zaɓen ta bayyana. To in waɗannan ƙuri'u wanda aka ce ba a yarda da su ba suka fi tazaran da ke tsakanin wanda yake kan gaba da ainihin abokin hamayyarsa, to hukumar zaɓe na kiran wannan irin zaɓe ɗin wato zaɓe da ba a kammala ba ko kuma inconclusive.
Ita ayyana shi kanshi inconclusive ɗin ya yake nufi ga tafiyar demokuraɗiyya?
Wato abin da ke nufi shi ne wato demokuraɗiyyarmu na samun kamar a ce duk da yake mutane suna kuka da shi inconclusive ɗin saboda akwai cin rai waɗanda suke goyon bayan takara sun fito in an yi zaɓe a ce an samu wanda yake ya ci zaɓe ko kuma wanda ya faɗi a lokaci guda saboda a cire wannan ainihin wato tsartsar da wane jiki cikin zukatan mutane musamman in zaɓe ya zo. To amma yana nuna ainihin irin yadda ainihin mataki da ainihin harka na zaɓe a ƙasan nan ya kai, wanda har ya kai ga wato ana samun irin wannan gwagwagwa tsakanin 'yan takara guda biyu da kuma wayewa na 'yan wato masu zaɓe. A yawanci wuraren da irin wannan abun ya faru za ki ga cewa wurare ne wanda yake ci gabansu na siyasa wato ya kai inda ya kai. Wato ba wuri ne wanda za a ce babu ci gaban siyasa ba, saboda haka wato shi inconclusive a zance na zaɓe musamman a Najeriya yana nuna mana wasu abubuwa guda biyu. Na farko irin yadda aka samu ci gaba na ainihin yadda ake gudanar da zaɓuka, wato an rage yawan irin maguɗi da ake, saboda in kin kula za ki ga cewa waɗanda suke kan wannan mukami ɗin a shekarun baya in dai kana ko gwamna ko shugaban karamar hukuma aka yi zaɓe a yankinka jam'iyyarka ne yawanci take zuwa da nasara. To amma wannan karon kin ga duka jihohin nan da ake magana waɗanda suke mulki a wannan jiha ɗin basu samu abin da ake kira influence ba akan ko dai hukumar zaɓe ko kuma jami'an tsaro, kamar yadda kuke gani a baya yadda za ki ga mutum ya zo saboda shi ne yake kan mukami ya yi amfani da jami'an tsaro da kuma ainihin hukumar zaɓe wajen murƙe zaɓe ba tare da an ji irin waɗannan wato taye da ake samu a irin yadda muka gani a Kano ko kuma a Adamawa ko a Plateau ko a Sokoto.
To amma akwai mutane da yawa kamar jama'an gari da suka ikirarin cewa alamomi sun nuna waɗansu daga cikin jihohi 6 nan ya nuna cewa 'yan jam'iyyar adawa ne suke gab da cin zaɓe, shi ya sa aka ɗaga zaɓen aka ayyana inconclusive. Me za ka ce ma wannan lamarin? Suna ganin kamar an yi ne domin a yi maguɗi?
Yankan tun da ba wani ƙwaƙwaron hujja muke da shi na ainihin manufa ta ainihin gwamnati ba. Wato maganganu ne, wato gwamnati zantuttuka na irin na ɗan siyasa wanda kullum gani kowane ɗan siyasa yana ganin cewa wato abokin adawar shi ƙoƙari yake samu duk wata dama da zai samu wajen ainihin nakasa shi ko kuma ainihin wato ƙoƙarin fifita kansa ko kuma yi wa kansa kaman favoring kansa wajen cin zabe. Duk mun kula da abubuwan da suka faru daga Adamawa, daga Plateau, daga Kano, duk yawanci waɗanda suke kan gaba jam'iyyun adawa ne, kuma wato suna da ce zargi mai wato mai muhimmanci a irin wannan abin da ya faru din, saboda a duk sauran jihohin da wato jam'iyyar adawa ta ci zaɓe ba wanda ya kawo magana inconclusive a cikinsu. Amma sai waɗannan jihohi wanda ake ganin cewa ainihin jam'iyya mai ci za ta iya rasa ainihin mukamin wannan da ake nema din, saboda haka su ma waɗanda suke wannan maganan suna da ainihin wato hujjar yin wannan maganan, saboda irin abubuwan da suke ta faruwa a baya a kowace siyasa kuma kowace zaɓe na zuwa da irin salo na magudanta. A baya mun ga yadda ake kwatan akwati, mun ga yadda ake aringizin ƙuri'u, mun ga yadda ake amfani da na'urori masu kwakwala wato takardar tasar zaɓe na exam don ƙara wa wasu mukamai a wasu mutane ƙuri'u, da irin waɗannan abubuwa da yawa wanda yake muka gani a baya. Saboda haka kowane zaɓe za ki ga cewa ya zo da irin salo na maguɗin shi, saboda haka su ma masu cewa jam'iyya mai mulki suna ƙoƙarin ta amfani da wannan inconclusive wajen ainihin tauye haƙƙin mutane da kuma ainihin canza musu abin da suka zaɓa, kuma suna da hujjan faɗin haka. Akwai abubuwan da suka faru musamman a jihar Osun, da ana ganin cewa jam'iyyar da take mulki tana duk da ainihin rasa wannan mukamin, sannan sai aka maida zaɓen ya zama wato inconclusive. Daga ƙarshe abin da aka yi shi ne an yi amfani da ainihin ƙarfi na gwamnati tura jami'an tsaro wanda ba taɓa ganin kansa ba a tarihin ainihin zaɓe a Najeriya, sai da aka tabbatar da cewa jam'iyya mai ci take jam'iyya wanda take kan mulki ita take zaɓen. Saboda haka in sun kawo irin waɗannan abubuwan sun ga irin abubuwan da suka faru a wasu wurare ne, wanda ya taimaka wa ainihin jam'iyya da ke kan mulki wajen cin zaɓe. Saboda haka suna da hujjan yin faɗin haka ɗin.
To Madalla Zara, kin ji bayanin da Kabiru Ɗanladi Lawanti ya yi, to kin ga dai kuma gashi dai yanda ake ta ce cikuci dai, to muna dai addu'a tun da gashi ma ake cewa ga aski ya zo gaban goshi, ranar Asabar ne za a gudanar da sababbin zaɓuka. To Allah ya ba mai rabo sa'a, kuma jama'a dai a kwantar da hankali dai, kada a yi tashin hankali, a yi komai a cikin lumana da kwanciyar hankali.
Amfanin ilimi aiki da shi gaskiya ce faɗake. Yau sa'adu zungur ke kira da amo mai kasashe. Zaman lafiya da juna, zamanin roƙon amana, da maslaha da juna, da soyayya da juna, dangi mu fahimci juna, mu ɗau ilimi mu zauna, mu yi amfani kununa. A aikace ƴan uwana, ba ƙyama ba khiyana.
Jama'a duka, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni, Daniel Brown, da kuma injiniyanmu na yau da abokiyar aiki na
Zara Aminu Fage,
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya, sai kuma gobe da Allah ya sake dawo da mu. Ga wannan waƙar na ku cigaba da saurara.
Kanan demokaradiyya ita ma an bar mu baya, ilimin islamiyya muna ta karɓo dan jahiliyya, muna ta fagauniya jiban gafiyar baido a waya.